الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 29 ga watan Rajab shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsir har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 14 a bangaren lissafi suratu Ibrahim kafin darasi ne uba da yafi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am
Allah yake cewa wai za da rabtin da alaysa alaykum jinahu an tabsu min al-salat in kuntum ayyatin kuma an jina wannan yana nuna cewa wannan yana buri suna da kuma mai da tafiyin
to bayani ya gabata akan wannan mas'ala akwai da daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka takaita kasarin sallah sai abu laburu wanda yake na yaki na jihadi idan an ji tsoron kawo dauki na abokan gaba to illa kasancewar wasu daga cikin sahabbai sun tattauna da su sun tabbatar musu gaya ana zaman lafiya ba tsoro babu wani firgici suka yi bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallah mai raka'a hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa sallata ta raka'a biyu kwarai na'am waye tambayar dan uwa karin bayani akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira wannan aya ya gone ubangiji subhanahu wa ta'ala ke yi ga mu'minai wanda sifofin su ne Allah ya ringa zanowa tun daga fadarsa innal abrara yashrabuna min ka'asin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira wannan duka sifofin su ne ubangiji ta'ala yake zanowa to daga cikin sifa ta mu'minai shine cikawa game da addawar duk alwashin da suka ci tsakanin su da ubangijin su suka lazumta ma kansu wani abu na ibada wanda da ba wajibi bane ba kansu an gane ku idan aka ce addawar shine ka lazumta ma kanka wani abu na ibada wanda bai zama wajibi a kanka domin wani al'amari da ka sa gaba misali mutum ba shi da lafiya yakan iya lazumta ma kansa ya ce ya ubangiji na kana da alƙawari a kaina idan ka bar lafiya zan yi azumi 10 saboda kai ko zan yi sallah raka'a 2 ko zan yanka rago ne sadaka ko zan tafi hajji da ziyarci dakinka. To a duk lokacin da ka nazumta ma kanka wannan al'amari na ibada da ka ambata akan alwashin da kace, ka tabbatar da cewa duk ran da Allah ya baka lafiya cika wannan alwashi ya zama tilas a kanka. Wanda kamar yanda wata mata ta ce alwashin cewa idan Allah ya sauke ta lafiya daga kan teku sun hau jirgi, za ta yi azumin wata guda. Allah sai ya mata rasuwa bayan an sauka daga tekun ba tare da ta cika wannan alwashi. Yarta ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce, maza kira mama mahaifiyarki alwashin da ta ci. Manzon Allah ya mata kiyasi ya ce, kaddara cewa mahaifiyarki bashi ake binta. Shin idan kin biya mata wannan bashi ya yi ko bai yi ba? Ta ce, kwarai ya Rasulullah. Manzon Allah ya ce, to fadainullahi ahaqqu bil qada. Bashin Allah shi ya fi cancanta game da biya. Don haka shi ne Allah ya ce, yufuna bin nadhr. Muminai wanda Allah ya tanada musu aljanna a ranar kiyama su ne waɗanda suke cikawa game da addawal. Duk alwashin da suka ci ma kansu tsakaninsu da Ubangijinsu, to ba sa tuzartar da shi sai sun cika. Sai ya ce, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira. Kuma suna jin tsoron wani yini na musamman, wanda sharrin wannan yini da muguntarsa Ubangiji ta'ala ya ce mustadira, wato mai watsuwa ne, shi ne yinin alkiyama. Salatu tasbihi, salatu tasbihi, wasu daga cikin malamai sun raunana hadisin, wasu sun inganta hadisin. Daga cikin waɗanda suka inganta shi akwai su Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, a cikin Sahihu Tirmidhi. Don haka salatu tasbihi ta inganta. Na'am. Wani misali, daren da ake haɗa salloli guda biyu domin ruwan sama da abin da yake kama da haka. Kun gama magarba kuna isha, wani da yazo sai ya zatan magarba kuke, sai ya bi ku, yaya matsayin sallar shi take? Na ya san cewa magarba ce kuke ko isha ce kuke bai taso ba, shi zai bi ku ne da niyyar magarba. Sawa'an magarba ce kuke ko isha ce kuke. Idan isha ce kuke, lokacin da kuka yi raka'a uku, to anan yana da damar da in yayi tahiya an gama, an gane ku, in an yi raka'a uku zai zauna, ba zai miƙe ba ya bi ku a kata hudu. Anan idan yayi tahiya ya gama sai ya salamci, idan ya salamci sai ya tashi kuma ya bi ku wannan raka'a ta hudu. Wannan ɗaya da ya samu ita ta janyo masa isha gaba ɗaya, ya samu jam'in da aka yi. Amma idan ta farko ta kubce masa, to iya abinda za a yi kenan zai bi ku. Wannan ukun idan ya samu kenan dole zai salamce, ba maganar kuma in ya salamce ya tashi ya kawo isha. Dan ya halatta mai farilla ya bi mai farilla, ko mai farilla ya bi mai nafila, ko mai nafila ya bi mai farilla. Duk wanda ya ce ba a yi dole sai ya kawo dalilin da ya hana. Alhali ko babu dalilin da ya hana, sai dalilai waɗanda suka tabbatar da haka. Ɗaya daga cikin su faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Kamar yadda Ibn Hazm, Allah ya ji kansa, da wannan hadisi ya kafa hujja akan halaccin mai farilla ya bi mai farilla, ko mai nafila ya bi mai farilla, ko mai farilla ya bi mai nafila. Da kuma hadisin Mu'az, Allah ya kara masa yadda, wanda in an gama isha a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ya koma unguwarsu sai ya ma ɗan unguwarsu nemanci, wanda saki wanda yake ita nafila ce, su kuma farilla ce suke a bayan shi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen wato aya ta 41 a cikin wannan sura ta 14, suratu Ibrahim. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب wanda kafin ita hikaya ce ubangiji subhanahu wata'ala yake mana dangane da godiya da Ibrahim alaihi salam ke ma ubangijin sa akan wata gagarumar kyauta da ya masa ubangiji subhanahu wata'ala ya masa wato kyautar ƴaƴa guda biyu Isma'il da Ishaq bayan da tijantaka ta cin masa kuma da tijantaka ta cin mamatarsa shine bayan haka kuma sai ya ringa roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya roki ubangijin sa cewa ya maida shi ya zamanto mai tsida sallah a lokacinta tare da kuma rukunnanta da duk abin da aka shar'anta a cikin ta shine yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati yace ya ubangiji na ka maida ni na zamanto mai tsida sallah a lokacinta domin sallah ita ce ginshikin addini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar man aqamaha faqad aqama ad-dina duk wanda ya tsaida sallah to tabbas ya tsaida addinin sa wanda ya tuzartar da sallah ya tuzartar da addinin sa dan haka bayan kalima ta shahada babu wata ibada mafi girma a wajen Allah sama da sallah dan haka anan annabi Ibrahim alaihi salam yake roƙon ubangijin sa rabbi ja'alni muqimas salati ce ya ubangiji na ka maida ni na zamanto mai tsaida sallah ita ma sallah tana daga cikin ibadar da ba kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa wato farao manzannin da suka gabace shi su ma suna sallah kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta musu shine sai ya ce wa min zurriyyati yace kuma ya Allah ka sanya daga cikin zuri'ata wato a samu waɗanda za su ringa tsida sallah don haka Allah ya amsa ma Ibrahim alaihi salam daga cikin zuri'ar akwai wanda Allah ya musu muwafaka ya musu dace game da tsida sallah an gane ku min anan kenan tabi'iyya ce ba dukkan zuri'ar sa ba domin daga cikin zuri'a annabi Ibrahim alaihi salam akwai waɗanda suka kafirce ma Allah suke hada bautar shi da wani sai ya ce rabbana kenan wannan yana nuna mana idan ka roƙa ma kanka alkhairi to farkon wanda yafi dacewa ka roƙa masa wanda yafi kusa da kai an gane ko kaga anan da ya roki ubangijinsa ya maida shi mai tsaida sallah sai ya ce wa min zurriyyati yace ya Allah ka sanya daga cikin zuri'ata a samu waɗanda suke tsaida sallah shine sai ya ce rabbana wa taqabbal du'a yace ya ubangiji na wato ka karbi ibadata abinda ake nihi da du'a anan shine ibada kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai haka ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada don haka nan da yace wa rabbana wa taqabbal du'a yace ya ubangiji na ka karbi ibadata sai ya ci gaba da addu'a yace rabbana gfirli yace ya ubangiji na ka gafarta mu wali walidayya kuma ka gafarta ma mahaifana walil mu'minina ka gafarta ma dukkan mu'minai mazan su da matan su anan an zo da lafazin mu'minin ba a zo ba da al-mu'minat ala taglib kenan anan ma mata sun shiga sai ce yauma yaqumul hisab a ranar da hisabi ke tabbata shine yinin alkiyama domin alkiyami yana daukan ma'anar as-sabat shine yauma yaqumul hisab ranar da wato hisabi ke tabbata shine yinin alkiyama nan kenan annabi Ibrahim alaihi salam da ya roki gafara ta ubangijinsa subhanahu wata'ala anan kuma sai ya roka ma mahaifansa an gane ku wannan shine abinda Allah ya karantar da mu na mu'mini idan ya roka ma kansa gafara to ya roka ma mahaifansa su ƴaƴa iya abinda zaka yi sai ka roki ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da su ubangiji ta'ala ya shiryar da su kamar yanda ce yake cewa wa aslihi li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin kamar yanda mu'minai suke fada rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Amma su mahaifa addu'ar da zaka musu ta farko in dai mu'minai ne, idan ka roƙa ma kanka gafara to sai ka roƙa musu cewa Ubangiji ta'ala ya gafarta musu. Kamar yadda Allah ya karantar da mu game da haka a cikin suratul Isra, Ubangiji ta'ala yake cewa in ma ya gudu ganna inda karkibara ahaduhuma aukilahuma fala taqullahuma uf wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmā wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā. Ash-shāhidu wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā. Ubangiji ta'ala yace ya kai da nagari ka fada ka ce ya Ubangiji na ka ji kan mahaifana kamar yanda suka tattale ni suka tarbiyantar da ni ina kare. Wannan addu'a ce wanda Allah ya nazumta ma ƴaƴa mu'minai dole su ma mahaifansu wannan addu'a, sawa'an mahaifan suna raye ko suna mace, dan yana daga cikin haƙƙin mahaifa akan ƴaƴa ko bayan mutuwar su ne to ya ci gaba da yi musu addu'ar cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya yi musu rahama. Shine anan Annabi Ibrahim alayhi salam yake cewa rabbana ghfirli, ya Allah ka gafarta mu, wali walidayya ka gafarta ma mahaifana, walil mu'minina ka gafarta ma mu'minai mazansu da matansu yawma yaqumul hisab, a ranar da hisabi ke tabbata shine yinin alkiyama. To amma abinda muke so mu sani, wannan addu'a ta Ibrahim alayhi salam yayi ta ne domin cika wani alkawari da yayi ma mahaifinsa a can cikin suratu Maryam da yace sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, yace ya kai babana yace da sannu zan roƙa maka gafara ta Ubangiji na, domin Ubangiji na ya zamanto mai yawan aikata alkhairi ne game da ni. Dan haka nan ya masa addu'ar. Haka kuma in ka koma cikin suratu Shu'ara yake cewa waqfirli abi innahu kana min adh-dhalli, yace ya Ubangiji na ka gafarta ma mahaifina domin ya kasance daga cikin waɗanda suke batacci. To amma wannan addu'a Annabi Ibrahim alayhi salam yayi ta ne kafin ya gane matsayin mahaifinsa. A lokacin da ya gane matsayin mahaifinsa cewa makiyi ne na Allah, makiyi ne na manzanninsa, Annabi Ibrahim alayhi salam sai ya raba hanya da mahaifin. An gane ku? Kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ke faɗa mana a cikin suratul Tauba, wanda kuma sanadiyar saukar wannan aya shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi famar amminsa Abu Dalib ya musulunta, yana lakanta masa kalima ta la ilaha illallah, yana cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, yace ya kai ammina yace ce la ilaha illallah kalima ce daya daya zaka fada, yace na kafa hujja da ita a wajen Allah a gobe kiyama. Idan ya fada masa haka, akwai shaydanu biyu a zauna a gunsa, Abu Jahal da shi da Abdullahi ibnu Umayya, sai su ce masa a targabu an millati Abdul Muttalib, yanzu addinin uwayenka da kakanninka addinin Abdul Muttalib zaka kyamata, wanda a ƙarshe kalimar da ya cika akan ta yabar duniya cewa huwa ala millati Abdul Muttalib, yana kan addinin Abdul Muttalib. Addinin Abdul Muttalib ko addini ne wanda yake na kafirci. Manzon Allah ransa ya baci ya samu damuwa, sai yake cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank, yace na rantsa da Ubangiji na yace zan roƙa maka gafara matukar ba a taka mun burki ba. Take yin kiko sai Allah ya turo sako daga saman bakwai, ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahim la awwahun halim. Ubangiji ta'ala yace ai bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi su roƙa ma mushrikai gafara koda waɗannan mushrikai sun zamanto makusantan su ne, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa ƴan wuta ne. An gane ku? Bayan ya bayyana cewa ƴan wuta ne, Ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi, ai roƙon gafara ta Ibrahim alayhi salam ga mahaifinsa Ubangiji ta'ala ya ce bata zamanto ba illa an mawdidatin face game da wani alkawari ne wa'ada ha'iyya da shi Ibrahim alayhi salam wato yama mahaifinsa falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim alayhi salam cewa mahaifinsa makiyin Allah ne tabarra amin sai Ibrahim alayhi salam ya raba hanya da shi to dan haka wannan aya tana tabbatar da cewa uwa da uba koma wane ne in dai a matsayin sa na kafiri yake sawa'an yana raye ko bayan ya mutu akan kafirci baya halatta ka roka masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan yana raye sai dai kai masa addu'ar cewa Allah ya shirye da shi an gane ko uwa da uba da dukkan wasu waɗanda suke makusanta idan suna raye ba maganar ayi musu addu'ar Allah ya gafarta musu matsayin suna kafirai sai dai ayi addu'ar Allah ya shirye da su amma duk wanda ya mutu akan kafirci kuma haramun ne a roka masa gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah ya bashi izinin ya roka ma mahaifiyarsa gafara Ubangiji ta'ala ya hane shi sai ya nemi a bashi izinin ya ziyarci kabarinta aka bashi izinin ya ziyarci kabarinta manzon Allah yayi kuka jama'ar da suke tare da shi na sahabbai su ma suka yi kuka an gane ko to shine anan yace rabbana ghfirli yace ya Allah ka gafarta mu wali walidayya ka gafarta ma mahaifana walil mu'minina ka gafarta ma mu'minai mazan su da matan su yawma yaqumul hisab a ranar da hisabi ke tabbata shine yinin alkiyama wannan addu'a daidai take da addu'ar annabi Nuhu alaihi salam a karshen suratu Nuh rabbi ghfirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat yau za mu tashi kenan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allah tabaaraka wa ta'ala wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar mubdi'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وبنجي تعالى كيف دا ولا تحسبن الله كدا وتكزتي وبنجينكا غافلا mirawkanani amma ya amalu zalimun dangane da abinda azzalamai suke aikatawa na miyagun ayyuka azzalimun anan wato ana nihin koma wani irin zalunci domin zalunci kala uku ne akwai zalunci duk da cewa ta fuskar kenan sakayya zalunci kala uku ne amma ta fuskar kasuwar shi nau'in sa zalunci kala biyu ne akwai zalunci wanda mutum yake zaluntar kansa akwai kuma zaluncin da ke kasancewa tsakanin sa wato shine da ubangijin sa kenan ta inda mutum yake zaluntar kansa in ma ya kasance mutum ya bar abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta masa wannan ba kowa bai zalunta kan shi zalunta ko kuma ya zamanto mutun ya aikata abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya hana shi ko kuma zalunci ya kasance kenan tsakaninka da bayin ubangiji subhanahu wata'ala babban zalunci dai shine shirka duk wani zalunci da ka sani to ubangiji subhanahu wata'ala baya raukana yana sanar da abinda bayin shi suke aikatawa na dukkan abinda suke zaluntar kawunan su shine anan yace wala tahsabanna Allah yace kada ka zaci ubangiji subhanahu wata'ala ghafilan wato mai raukana ne amma ya amalu zalimun dangane da abinda azzalamai suke aikatawa. Sai yace inna ma yu'akhiruhum, kadai Ubangiji ta'ala na jinkirta musu sakamakon zalincin su, li yawmin tashkhasu fihi al-absar, wato ga wani yini wanda idanu suke kanewa ba sa kibtawa, shine yinin alkiyama. Anan wannan aya kashidi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi ga dukkan azzalamai, domin shi zalunci kamar yadda malamai suke faɗa, makiyaya ce wadda take mai alloba cika mutu, wanda dabba in tana kiwo in ta sake ta fada cikin makiyaya mai alloba, to in dabba ta kai dubu inda ta ci wannan ciyawa ta kiyanke za ta fada ta mutu, wal iyazu billahi. Don haka wani malami yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadira fadhulmu martaul, yake cewa fadhulmu martaul yufri ila an-nadali tanamu aynuka, wannan fadhulmu martauhu yufri ila an-nadali tanamu aynuka wal mazlumu muntabihu yad'u alayka wa aynul lahi lam tanami, yace la tazlimanna, yace karka sake kai zalunci, idza ma kunta muqtadira, yace in har ka samu iko karka sake daidai da misu kada zarra ka zalunci wani, yace fa zulmu, yace shi zalunci, sai yace martauhu makiyayarsa, wato yufi ila nadami, yana kai mutum zuwa nadama, duk wanda yayi zalunci to karshe sai yayi nadama akan zaluncin da yayi, domin hukumar zalunci za ta dawo kansa. Ko kuma a wata riwaya suna cewa fa zulmu yarji'u uqbahu ila nadami, sai yace tanamu aynuka, idanunka na bacci kai azzalimi, yace wal maglumu muntabihu, shi kuma wanda aka zalunta yana farke ya du'o alayka, yana maka muguwar addu'a, yana maka Allah ya isa, wa aynul lahi lam tanimi, idan Allah ba ta barci, idan Allah baya barci, duk lokacin da bawa ya daga hannunsa ya roki Ubangijinsa, to kai zai Allah zai amsa masa, musamman wanda aka zalunta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi, manzon Allah ya ce addu'a uku addu'o'i ne amsassu, babu kokonto game da amsuwarsu. Daga cikin addu'ar uku sai manzon Allah ya ce addu'ar wanda aka zalunta, har ma rantsuwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi da girmansa da buwayarsa cewa duk wanda aka zalunta Ubangiji ta'ala ya ce sai ya karba addu'arsa koda bayan wani zamani. Amma wata riwaya ya ce kai koda kafiri ne aka zalunta, idan ya roki Allah, Allah zai karba masa addu'a ya sakauta masa zaluncin da aka masa, kafircin shi na kanshi, amma addu'ar da yayi sai Allah ya amsa masa. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa la ansurannaka walau ba'dahi, ne kai wanda aka zalunta koda bayan wani zamani ne, Allah yake sai na taimaka maka, sai na amsa maka. Dan haka kai tsaye babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda a cikin hadisi na wato Mu'az, ko kuma ce na Abdullahi dan Abbas, manzo Allah da yake ma Mu'az wasiya, manzo Allah yake ce masa ittaqi da awatul maghlum, fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab, ko kuma fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, manzo Allah yake ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta, domin addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zalunci kala uku ne. Akwai zaluncin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yabari, akwai zaluncin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke yafewa, akwai kuma zaluncin da ke karkashin mashi'a ta wannan zaluncin da wato kenan zalunci kala uku ne. Zalunci na farko wanda Allah bai yabari, wato shine zalunci wanda yake na tsakanin bayi junansu da juna, duk wanda ka zalunta in ma a mutuncinsa ko a dukiyarsa ko a karan kansa ko a iyalinsa, to wannan Ubangiji subhanahu wataala sai ya hudda masa haƙƙinsa, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shin kun san wane ne matsiyaci daga cikin al'umma ta wanda za a yi masa wasu, sahabai suka ce ya rasulullah al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata, ai wanda ba shi da kudade ba shi da wata dukiya tarkace na duniya shine wanda yake matsiyaci. Maza Allah ya ce a matsiyaci daga cikin al'umma ta wanda za a masa wasu, me ake cewa wasu? Shine kasancewar kamar lokacin da ba shi yake kewaye mutum sai a kai shi wajen alkali, alkali sai ya tsaida shi, idan yana da dukiya a kawo wannan dukiya a biya jama'a haƙƙinsu, ko kuma duk abin da ya mallaka alkali sai ya tsaida wannan dukiya ya wantar domin ya biya jama'a haƙƙinsu. Shine manzon Allah sai ya ce al-muflisu min ummati, wanda za a ma wasu daga cikin al'ummata, ya ce shine mutumin da zai zo a ranar kiyama ya zo da sallah da azumi da zakka da sauran ayyuka na ibada, amma zai zo ya zalunci wani, ya bigi wani, ya zagi wani, ya zubar da jinin wani, ya ci dukiyar wani. Maza Allah ya ce za a ɗauka daga cikin ladansa a ringa biyan jama'a, idan ladan ya ƙare ba a yi da gama biyan jama'a, maza Allah ya ce sai a ɗauko zunubinsu sai a lamta masa, sannan a ƙarshe a kai shi wuta. Don haka a wani hadisi maza Allah ya ce duk wanda ya san akwai wani zalunci tsakanin shi da ɗan uwan shi, maza Allah ya ce to ya yi ƙoƙari ya nemi ya yafe masa, in ma ka biya shi ko ka nemi ka yafe masa. Maza Allah ya ce kafin yinin alkiyama ya zo yinin da babu dinari ko dirhami. To don haka shi ne a nan maza Allah yake cewa zaluncin da Allah bai ya bari, wato shi ne zalunci kenan na bayi junansu da juna. Sannan zaluncin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke yafewa ke kau da kai shi ne zaluncin da wato ke tsakanin kenan bawa da Ubangijinsa. Sannan zaluncin da kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayya ɗayan ya kwanta mana insha Allah kenan abin mu bashin shi kenan. Waɗannan su ne abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani. To don haka kasancewar kuma akwai nau'i daga cikin zalunci wanda tun daga duniya Allah yake fara ɗanɗana ma bawa uquba kafin a wayi gari kiyama. Zaluncin da Allah yake fara ɗanɗana ma bawa sakamako tun daga duniya shine rashin da'a ga mahaifa, sannan kuma da yanke zumunta. An gane ku? Wato saba ma mahaifa da zalunci, zaluncin da zaka zalunci jama'a tun daga duniya Allah yake fara sakauta ma bawa kafin a wayi gari kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na cikin sahihu Muslim yake cewa babu wani zunubi wanda yake mafi kamaci Allah ya gaggauta ma ma'abucinsa uquba tun daga nan duniya tare da abin da ya tanada masa na uquba a gobe kiyama. Maza Allah ya ce sama da zalunci da yanke zumunta shine saba ma mahaifa. To don haka shine a nan kenan Ubangiji ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah, kada ka zaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala gafilan, wato maraukani ne amma ya amalu zalimun, dangane da abinda azzalamai suke aikatawa na zalunci. Don haka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu, Ubangiji ta'ala na jinkirta ma azzalimi yana masa talala ya ci gaba da zaluncinsa, lokacin da Allah ya damke shi to ba zai kuce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda yace wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, don haka shine yace inna ma yu'akhiruhum, kadai Ubangiji ta'ala na jinkirta musu zaluncin su li yawmin, wato saboda wani yini tashkhasu fihi al-absar, yinin da wato magannai suke kamewa ba sa kimtawa shine yinin alkiyama. Muhdiina, Ubangiji ta'ala yace a wannan yini bayi suna masu gaggawa wato izuwa ga mai kira, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur khush'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhdiina ila da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir, shine Ubangiji ta'ala yace muhdiina suna masu gaggawa kenan izuwa amsa ma mai kira ainin alkiyama. Muquni in ru'usihim, Ubangiji ta'ala yace sun daga kai suna jiran menene za a aikata da su. la yartaddu ilaihim qarfuhum, ubangiji ta'ala yace ganin su baya kibtawa, wa afidatuhum hawa, zukatansu wato sun mohinta babu hankali babu tunanin komai saboda firgici. Nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana irin yanda hankalin bayi zai tashi a yinin alkiyama, domin yinin alkiyama yini ne wanda yake mai tsananin gaske, wanda abu na farko gannai na bayi za su kame, ya zamanto mutum ya ƙura dibi baya kyautawa, sannan kuma bayi za su daga kansu suna kallon abin da yake sauka, domin yinin alkiyama sama gaba ɗayanta za ta dare, za ta tsatsage, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa as-sama'u munfadirun bi, sama Ubangiji ta'ala yace mai tsagewa ce saboda tsananin wannan yini na alkiyama, za ta dare, in ta dare kuma mala'ikun Allah za su ringa saukowa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u wa yawma tashaqqaqu as-sama'u wal ghamam, yake cewa wa nuzila al-mala'ika bil ghamam wa nuzila al-mala'ikatu tanzila, wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam, yinin alkiyama yini ne wanda sama wato za ta tsage bil ghamam kamar da gizagizai, Ubangiji ta'ala yace wa nuzila al-mala'ikatu tanzila, a wannan yini za a ringa saukar da mala'iku saukarwa, kenan sama in ta tsage mala'ikun Allah za su ringa sauka, jama'a kuma kowa ya daga dibinsa, kuma a ran nan shi yanayin sama zai rikida, sama za ta yi jajjawur ta koma kamar tagulla ko kuma kamar ƙwanƙonin mai, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yawma takunu sama'u kal muhl, yinin alkiyama yini ne wanda sama take zamantowa kamar yadda ka san ƙwanƙonin mai ko kuma kamar tagulla ta yi jajjawur, sannan zaka ga duwatsu sun zama kamar auduga kuma suna tashi suna sama. To irin waɗannan abubuwa waɗanda suke na tsoro shine zai kai mutane idan suka daga kai suka ƙwara dibi to ba sa kyautawa, shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa liyawmin tashkasu fihi al-absar, az-zalimai Allah yana jinkirta musu ga wani ne wanda idanu suke kamewa ba sa kyautawa, sai yace muhdiina kuma suna masu gaggawa zuwa amsa ma mai kira, mukuni iru usihim sun daga kawunansu, la yartaddu ilaihim qarfuhum, Ubangiji ta'ala yace ganin su baya kyautawa, wa afidatuhum hawa, wato zukatansu sun mohinta game da tunanin komai saboda tsabar firgici, wa afidatuhum hawa, wasu malamai suka ce zukatan za su gushe daga gurbinsu suna sama suna ƙasa, su zo karankar ma sannan su koma, haka zuciya za ta ringa yi, tare da cewa wasu malamai sun fassara wa afidatuhum hawa zukatan za su wohinta babu tunanin komai saboda firgici. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa anzirin nasa, wato ka galgadi jama'a, yawma ya'tihimul azabu, wato game da yinin da azabar Allah ke zo musu shine yinin alkiyama, fa yaqulu allazina zalamu, waɗanda suka zalunci kawunansu a wannan yini za su faɗa, abinda ake nihi da zalunci anan shine shirka, waɗanda suka hada bautar Allah da wani, za su faɗa su ce rabbana ya ubangijinmu, akhirna ka jinkirta mana, ila ajalin qaribin, izuwa wani ajali wanda yake makusaci, abinda suke roko wai a maida su duniya, nujib da'awataka, idan an maida mu za mu karba kiran da manzanninka suka zo da shi, nujib da'awataka, za mu karba kiranka shine na kadaita ka a cikin ibada, wa nattabi'ir rusul, kuma za mu yi biyayya ga manzanninka. Ubangiji ta'ala sai ya ba su amsa, awalam takunu aqsamtum min qablu, shin yanzu ba ku zamanto ba kun yi rantsuwa gabanin haka tun a duniya, malakum min zawal, cewa ba ku ba gushewa daga duniya, duniya kun zo zama. Wannan wata nadama ce wadda za ta tabbata ga duk waɗanda suka zalunci kawunansu, suka tabar da kawunansu a yinin alkiyama, za su yi wannan guri, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su wannan amsa, na su nemi cewa a dawo da su duniya domin su ga su gyara ayyukansu. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa anzirin nasa, ka gargadi jama'a, yawma ya'tihimul azabu, game da yinin da azabar Allah za ta zo musu, idan sun ga wannan azaba shine za su yi wannan nadama, kamar yadda ya gabata tun a cikin suratul an'am ubangiji ta'ala yake cewa walau tara izu kifu alan nari fa qalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun. Ubangiji ta'ala yace walau tara izu kifu alan nari, da kaga wato kafirai lokacin da aka kawo su aka tsira su akan gaba ta wuta, abin da ya rige kawai a tura su. Fa qalu sai su ce ya laitana kai can mu, ina ma nuraddu a mayar da mu zuwa duniya, wala nukadhiba bi ayati rabbina in an maida mu suka ce ba za mu ƙaryata game da ayoyin ubangijinmu, wa nakuna minal mu'minina kuma za mu zamanto daga cikin masu imani da shi. Ubangiji ta'ala ya ce bal baridi bada lahum ma kanu yukufuna min qabl, abinda suka kasance suna ɓoyewa gabanin haka shine ya bayyana gare su, dama alkiyama sun kasance suna ƙaryatawa da ita. Walau ruddu, ubangiji ta'ala ya ce ko da za a mayar da su zuwa duniya, la'adu, ubangiji ta'ala ya ce na rantse da girmana da buwayata za su koma aikata limanuhu anhu, abinda aka hane su game da aikata shi. To shine a nan kenan in sun ga azabar Allah ido da ido za su ce rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qarib, jinkirta mana zuwa wani zamani wanda yake takaitacce, ma'ana a maida mu duniya, nujib da'awataka za mu karba kiranka, wa nattabi'ur rusul kuma za mu yi biyayya ga manzanninka, wanda daman nadama ta farko a lokacin mutuwa sun yi ta, kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Ubangiji ta'ala yace lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan su, kada sai yace rabbi irji'uni, ya ubangiji na maidani zuwa duniya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, do yake cewa me yiwa in aikata aiki wanda yake na ƙwarai game da abin da na bari kenan na lokaci na ya tafi a banza. Ubangiji ta'ala ya ce kalla, maganar maida kai zuwa duniya ba ta taso ba, innaha kalimatun huwa qailuha, kalima ce kawai wanda yake faɗa babu wani amfani tattare da ita. Kenan nadama ta farko a lokacin mutuwa, nadama ta biyu a ranar kiyama kenan lokacin da suka ga azabar Allah ido da ido, shine Allah yake faɗa mana a nan kamar yadda ya faɗa mana kuma a cikin suratul an'am, shine yace awalam takunu aqsamtum, ubangiji ta'ala yace shin ba ku zamanto ba kun yi rantsuwa, min qablu gabanin wannan yini tun a duniya kun yi rantsuwa da Allah cewa malakum min zawar, ba ku ba gushewa game da duniya, duniya kun zo zama, kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa mana wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athullahu man yamut, wato rantsuwa suke da Allah cewa Allah bayyata da duk wanda ya mutu, haka suke faɗa, duniya zama ne aka zo, kawai ba abin da yake halakar da su face zamani, kuma in ta yi fiya ta yi tafiya sai a samu wani jikan jikan kai sake aiho ka karayu. To shine anan ubangiji ta'ala sai ya ƙara ba su amsar cewa wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, wato kun zauna a cikin gidaddajin waɗanda suka zalunci kawunan su, kamar wato mutanen annabi irin samudawa, mutanen annabi Salih da adawa, mutanen annabi Hud da sauran jama'un da suka kafirce ma ubangijinsu. Wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, kun zauna a cikin mazaunan waɗanda suka zalunci kawunansu wanda Allah ya halaka su. Wata bayyana lakum, ubangiji ta'ala ya ce kuma ya bayyana gare ku kaifa fa'alna bihim, yanda muka aikata da su, yaya ƙarshen su ya kasance. Wada rabna lakum al-amsal, ubangiji ta'ala ya ce mun buga muku misallai kala-kala domin ku da wa'azi amma ba ku hankalta ba. Don haka wannan kenan na nuna mana ubangiji subhanahu wa ta'ala baya azabtar da bawa, wato sai Allah ya nuna masa hanya ta shirya, sai in ya zaba ma kansa, wato shine tabewa da halaka. Don haka tuntuna Allah ya sanya musu misallai kala-kala, kuma ya nuna musu cewa duk waɗanda suka zalunci kawunansu ga yanda ƙarshen su ya kasance, kuma idan kuka biyo hanyar ku hanyar su kenan karshen ku shine tabewa da halaka shine sai yace wa qad makaru makarahu wato tabbas wato sun kulla makirci makircin su shine hada bautar Allah da wani da ketare iyakokin sa sai yace wa inda Allahi makruhum wato makircin su wato na rubuce a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi a cikin girgamkin su kuma zai sa kauta musu da abin da suka kulla na makirci sai yace wa in kana makruhum duk da cewa makircin su kenan wa in anan in ma ka dauke ta akan ma'anar kad ai wa kad kana makruhum li tazula minhu al-jibal tabbas makircin su ya kai matsayin da duwatsu za su gushe daga gurin su saboda girma saboda muni kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada ta kadus samawati ya tafabbarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda ma'ana makircin su ya kai matsayin wato a ce duwatsu sun gushe daga gurin su sun rugurguje ko kuma ya zamanto in anan bi ma'ana ma annafiya wa in kana makruhum wato makircin su bai zamanto bali ta zula minhu aljibal wato da duwatsu za su gushe daga wajensu ma'ana duk makircin da za su yi to makircin su bai isa bai sa dutse ya gushe daga gunsa me ake nihi da duwatsu anan su ne wato ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk makircin kafirai ba yanda za a yi makircin su ya kai matsayin a ce gaskiya ta gushe ba a jinta ba a jin duriyarta wannan alkawari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala inda duniya gaba ɗayanta za ta yi cha akan cewa sai ta binne gaskiya to ba za ta iya binne ta ba kamar yanda Hausawa suke faɗa ita gaskiya gunnugunna ta ki gunnuwa ne ba yanda za a yi duk duniya su haɗu su ce za su binne inuwa inuwa ba ta gunnuwa to dan haka kenan anan shine Ubangiji ta'ala yace wa ma ka wa in kana makruhum li tazula minhu aljibal wato makircin su bai zamanto ba da duwatsu za su gushe daga gunta dan haka Ubangiji ta'ala yayi alkawari akan harshen manzansa ko kuma yayi alkawari tun a cikin alqur'ani cewa gaskiya sai ta dangana da alkiyama huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushriku Ubangiji ta'ala shine ya aiko manzansa wato da shari'a da addini wanda yake na gaskiya shine addinin musulunci dan Allah ya ba addinin musulunci rinjaye akan dukkan wani addini ko da mushrikai sun ki don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tazalu ba'ifatun min ummati ala al-haqqi mansurin yace wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za ta gushe ba halin ta abin taimaka ma akan tabbatar da gaskiya la yadurruhum man khalafahum wala man la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum ala zalik duk wanda ya saba musu da duk wanda yake musu zagon kasa da makalkashiya ba zai cutar da su ba suna kan wannan gaskiya kuma suna kokarin yada ta har sai al'amarin Allah ya zo shine gab da alkiyama to dan haka shine anan yace wa in kana makruhum wato makircin su bai zamanto bane ta zula minhu aljibal wato da duwatsu za su gushe daga gunsu kenan gaskiya ba yanda za a yi ta iya gushewa koda kafirci ya gama duniya to gaskiya sai an same ta kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa bal na kazifu bil haqqi ala al-babil fa yadmaghu fa idha huwa zahib wa lakum al-waylu mimma tasifun فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وبنجي تعالى كفلا فلا تحسبن الله كذا كذا وبنجي كا مخلف وعده رسلا ميسابا ما منزننسا الكولين ديموس نباس نسرا akan abokan gaba, kada ka zaci cewa Allah zai saba ma manzanninsa alƙawarin da ya musu. Alƙawari Allah ya ma manzanninsa da waɗanda suka biyo bayan su, duk duniya in za ta saba musu to su suke da rinjaye a kansu. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ubangiji Ta'ala ya ce, lalle mu mun dau alƙawarin taimaka ma manzanninmu da waɗanda suka yi imani da su a wannan rayuwa ta duniya, kuma hakanan a yinin da shaidu ke tabbata shine yinin alkiyama, yinin da shaidu suke tsayawa domin ba da shaida. Ubangiji Ta'ala ya ce, mun dau alƙawarin za mu taimaka ma manzanninmu kuma za mu taimaka ma mabiyansu. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ke faɗa, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla allaha wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Rundunar Allah wato su suke da rijaye akan duk wanda yake gaba da su, su ne manzanni kenan da mabiyansu. Kamar yadda Allah ya riga ya hukunta tun ran da ya halicce sammai da ƙasa, tuntuna Allah ya riga ya rubuta kafin haka cewa shi da manzanninsa su suke da rinjaye akan duk wanda ya saba musu. Kataballahu la aqdibanna ana wa rusuli. Ubangiji Ta'ala ya rubuta ya hukunta cewa shi da manzanninsa su suke da rinjaye. To shine anan yace, fala tahsabanna Allah, kada ka zaci ubangijinka mukhlifa wa'dihi rusula, mai saba ma manzanninsa alƙawarin da ya musu. Ubangiji Ta'ala baya saba alƙawari, don haka duk alƙawarin da ya daukan ma kansa sai ya cika. Inna Allaha azizun zuntiqam, lalle Ubangiji Ta'ala mabuwayi ne ba a rinjayarsa. Zuntiqam kuma ma'abucin daukan fansa ne ga duk wanda ya kangare masa. Yawma tubaddalul ardu, Ubangiji Ta'ala ya ce, ba mutanen ka labarin yinin da wato ake canza ƙasa, ghayral ardi wato ba kasar da jama'a suka sani, was samawa ita kanta sama. Ubangiji Ta'ala ya ce a wannan yini ana canza ta, shine yinin alkiyama. Wa barazu, a wannan yini bayi gaba ɗayan su sun fito, lillahi zuwa ga Allah alwahidi, wanda yake makadaici a cikin zatinsa, makadaici a cikin sifofinsa, makadaici a cikin ayyukansa, alqahar wanda ke da rinjaye sama da bayinsa. A yinin alkiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai canza ƙasa, amma kasancewar ba ƙasar bace ba kwata-kwata za a canza ta. Ma'ana sifar ta ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai canza ta bayan da bayi suka sani ba, tare da cewa akwai malaman da suka tafi akan cewa gaba ɗayan ƙasar ce za a nade ta a zo da wata. Kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadisi na cikin sahihai, manzon Allah yake cewa, yuhu sharrun nasu yawmal qiyama, a ranar qiyama za a tada jama'a, ala ardin bayda a afra, wato a bisa wata ƙasa wadda take fara kal, manzon Allah yake ka qursatin naqiyyi, wato kaman gurasa ta fara alkama wadda an fitar da dissatta. Manzon Allah ya ce, laisa fiha alamun li ahadin, babu wani wanda yake da wani zane akan ƙasa, ma'ana zanen gini ko zanen wani abu da mutum ya yi. Duk wani abu wanda yake kan ƙasa gaba ɗayan shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gusar da shi. Tudu da kurami gaba ɗaya Allah zai gusar da shi, ƙasa a mata libar ta zamanto kenan, fili ne wanda yake gashi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa, wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa, fayadharuha qa'an sawsafa la tara fiha diwajan wala amta. Ubangiji Ta'ala yace, suna maka tambaya dangane da duwatsu, yaya Allah zai yi da su a ran kiyama, a yinin kiyama? Ubangiji Ta'ala yake cewa, fa qul yansifuha rabbi nasfa, ce Ubangiji na zai nike duwatsu nikewa. Fayadharuha, ita ko kasa gaba daya Ubangiji Ta'ala zai barta ta koma qa'an, wato bugire sarsafa wanda yake madaidaici, ba tudu ba kurami. Shine yace, la tara fiha diwajan wala amta, ba za ka ga ba wato kurami ko tudu a cikin ƙasa, gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya canza mata kama. ita ko sama kamar yadda muka yi bayani a baya ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya sama ta tsatsage kuma ta yi jajjawur ta koma kamar jan tagulla abubuwa waɗanda suke na al'ajabi a yinin alkiyama waɗanda suke na firgitaswa su ne za su tabbata shine anan ubangiji ta'ala ya ce yawma tubaddalu al-ardu yinin alkiyama yini ne wanda ake canza ƙasa ghayra al-ardi ba ƙasar da jama'a suka sani ba kenan yau ƙasa mun san da cewa akwai duwatsu a kanta akwai tudu akwai kurami akwai gida akwai gine-gine akwai itace akwai teku akwai menene to gaba ɗaya waɗannan Allah zai busar da su a ranar kiyama ƙasa za ta zama tofara kal yanda ka san gurasa wato ta alkama wadda take fara kuma alkamar da aka surfa aka fitar da dusa manzon Allah ya ce haka ƙasa za ta koma duk wani abu da aka yi na ta'addanci akan ta ubangiji subhanahu wata'ala ya kakkade shi ya busar da shi shine yace was-samawat yace ƙasa ita ma a wannan sama ubangiji ta'ala yace sammai su ma za a canza su a wannan yini wa barazu a wannan yini jama'a gaba ɗayan su wato sun fito daga cikin kaburburan su lillahi zuwa ga Allah kamar yanda yace yawma yaqumun nasu li rabbil alamin shine yace alwahidi ubangiji wanda yake makadaici alqahar wanda ke da rinjaye sama da bayin sa babu wani wanda ya sai rinjaye shi sai yace wataral mujrimina yawma idhin a wannan yini zaka ga waɗanda suka kangare ma ubangijin su muqarranina wato an hada junan su da juna an daure fil asfad wato a cikin ƙuƙumma lafazin asfad jam'i ne na safad idan aka ce safad wato shine kukumi kenan yanda ake hada mazan shanu a cikin sarka ko kuma a cikin igiya a daure su a hada su to haka duk waɗanda suka kangare ma ubangiji subhanahu wata'ala za a ringa hada su junan su da juna a ranar kiyama a daure su an gane ko kuma wato a hada kowa da shaidanin sa shaidanin da ya batar da shi kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratu zukhruf mutum da shi da shaidanin da ya batar da shi a ranar kiyama za a hada su a cikin sarka a cikin kukumi a daure su haka za su zo a taron kiyama shine ubangiji ta'ala yace wataral mujrimina yace zaka ga waɗanda suka kangare ma ubangijin su yawma idhin a wannan yini muqarranina wato suna ababan hadawa juna da juna fil asfad wato a cikin kukumi an daure su sarabiluhum ubangiji ta'ala yace tufafin su min qadirani wato na man kunhi ne shi qadiran wani mai ne wanda a Hausa ana kiran shi man gelo ko kuma ka kiraye shi man kunhi wanda dan kokare shi yanda ka san kwalta wanda galibi makiyayen raƙuma suna amfani da shi domin in raƙumi ka zuwa ta kama shi daga an shafa masa da izinin Allah zai samu wannan duk raƙumin da ka zuwa ta kama shi ake sa masa irin wannan mai yanda ka san kwalta haka yake kuma mai ne wanda yake da gaugawar wato shine kamawa da wuta shine ubangiji ta'ala yace sarabiluhum tufafin su a wannan yini min qabirani ubangiji ta'ala yace na man kulhi ne wata bisha wujuhakum annar ubangiji ta'ala yace kuma wuta wato na rufo ma fuskokin su kamar yanda yace talfahu wujuhakum annar wa hum fiha kalibun kamar yanda yace afa man yattaqi bi nafsihi wa bi wajhihi su'al azabi kamar yanda yace yawma yushabuna finnari ala wujuhihim a ran nan wuta za ta ringa rufo ma fuskokin su saboda daman shi dan adam a gaba kuwa waɗanda suke boyayyu to babu wata gaba sama da zuciya a gaba kuwa waɗanda suke bayyanannu babu sama da fuska to dan haka a gaba kuwan sa waɗanda suke mabayyana a ranar kiyama farkon abinda wuta za ta rufo shine fuska a gaba kuwa waɗanda suke boyayyu ita ce zuciya kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa kalla la yunbazanna fil huqama wama adraka mal huqama narullahi al muqada allati tabli'u ala al afida wannan wuta ubangiji ta'ala yace wuta ce wadda take ruho mazukata a yinin alkiyama to dan haka anan wuta za ta ruho ma fuska a yinin alkiyama ga duk wanda ya kangare ma ubangijin sa shine yace wa tabsha wujuhahum annar wato wuta za ta ringa ruho ma fuskokin su wal iyazu billah liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat dan Allah ya sakauta ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata. Abinda suka aikata na miyagun ayyuka a nan duniya su ne suka cancanta musu irin wannan azaba a yinin alkiyama. Inna Allah sari'ul hisab, domin Ubangiji ta'ala mai gaugawar hisabi ne. A cikin yini ɗaya Ubangiji ta'ala zai ma al'umma na hurku da na ƙarshe tun daga Adam har zuwa ga kiyama gaba ɗayansu Allah zai musu hisabi. Sai ya ce haza balagun linnas, wannan alkur'ani Ubangiji ta'ala ya ce balagun, wato saƙo ne wanda yake mai isuwa linnasi ga mutane, wanda saƙo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wajen Ubangijinsa, kuma saƙon sai ya dangana da alkiyama. Ko kuma balagun kace gargadi ne linnasi ga mutane kenan, wanda za su zo bayan kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa alkiyama, to alqur'ani ya ishe su. Haza balagun linnasi, wannan alqur'ani Ubangiji ta'ala ya ce gargadi ne mai isuwa ga mutane. Wali yunzaru bihi, kuma dan a galgadi jama'a wato game da shi, domin alqur'ani ya kunshi labarin duk wanda yayi biyayya ga Ubangijinsa cewa ga makomar shi a ranar kiyama ita ce aljanna. Duk wanda ya kangare ma Ubangijinsa ga makomar shi a ranar kiyama ita ce wuta. Shine yace wali yunzaru bihi, dan a galgade su da wannan alqur'ani. Wali ya alamu, kuma dan su yi sani annama huwa, cewa yanda al'amarin yake ilahu annama huwa, cewa abinda ake kiran su izuwa gare shi na bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya ce huwa ilahun wahide, wato shine Ubangiji wanda yake abun bauta daya daya wanda ba shi da abokin tarayya. Wali ya alamu, dan su yi sanin annama, cewa huwa shi Ubangijin da ake kiran su izuwa bauta masa ilahun abun bauta ne wahidun, wanda yake makadaici ba shi da abokin tarayya. Wali ya zakara ulul albab, kuma dan masu hankula wato su gargadu su wa'azto, dan mai hankali shi ne yake gargaduwa game da duk gargadin da aka masa. In abu ne wanda ya zamanto ya tozartar da shi, to zai yi kokarin ya kiyaye. Idan abu ne yake aikatawa wanda aka hane shi game da aikatawa, to zai daina. Alamar mai hankali kenan shine Ubangiji ta'ala ya ce wali ya zakara ulul albab, wato dan masu hankula su gargadu su ne mu'minai. Nan muka zo kenan karshen wannan sura ta 14, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.